annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 kuma a 2 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 118 a cikin suratul an'am a tafsirin da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka. Daga farko za mu amsa tambayoyi kamar yanda muke yi kullum. Tambaya ta farko fadakarwa ce, ya nemi ya ce dan Allah a yi wa masu zuwa karatu a makare su dinga tsallake wuyan mutane domin su samu sau na gaba, a yi musu wato a janyo hankalinsu. Wannan yana daga cikin wato abubuwan da ba da suka haramta a yi a yayin da mutum ya halarci masallaci da kuma yayin da mutum ya zo dukkan wani majalisi na taron jama'a. Kai wani abu wanda yake zaka cuci wanda yake ya riga ka zuwa wajen, ko wanda zaka bata ma wani wanda yake wajen, saboda haƙƙin dan adam, saboda haƙƙin musulmi, musamman wanda yake a waje na majalisin karatu, musamman kuma idan wajen karatun a ɗakin Allah ne, haƙƙin sa yana da girma. Dan haka mutum ya kula da wannan. Wani mutum ya zo yana tsatsallaka mutane domin ya zo ya wuce ya shigo daga gaba-gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba, sai ya katse hudubar tasa yace ijlis faqad azait, zauna, ka riga ka gama cutar mutane. Ya umarce shi da ya zauna dan ya rage barnar da yake, saboda yayin da duk ka tsallaka wuyan mutum, yayin da zaka tsallake shi, zaka na farko dai ka dauki hankalinsa daga abin da ake yi. Watakila ya tara hankalinsa abinda zai ji, ya zamanto bai ji shi ba, abinda yake kokarin fahimta ya zamanto bai fahimce shi ba. To kaga anan wajen ka cuce shi. Sannan kuma ga abinda yake ciki na nuna masa kaskanci, yayin da kake yin haka kake tsallaka, ka sa kafa ka tsallake ka fadarsa, ka kawo kafa ka daidai jikin kansa, abu ne na kaskanci. Wannan wanda yake rayuka ba sa son wannan. Kai kamar yadda ba za ka so a yi maka ba, kada ka so kada kai ma kai ma musulmi dan uwanka. Mutum ya zauna, an ruwaito sahabbai sun kasance suna zama haythu yantahi bihimul majlis, iyakar yanda wajen zama ya tike gare su. In ka zo ka zauna daga inda wajen zama ya tike da kai, a halin zaman cikin masallaci ne na sau, shine idan ka ga wata furja a gaba, ka ga wata kafa wanda yake mutane sun bari ba su zauna ba, sun bar wani fili, to wannan a lokacin nan sun yi sake da haƙƙin wato zama a masallaci na a cika sauin farko kafin na biyu. To a nan wajen sai ya zamanto kan cewa sun saraifar da haƙƙinsu. To babu laifin mutum ya taka domin mutum ya kutsa domin har ya je ya cimma wannan kafa don ya cike ta. To wannan shi ma mai neman addu'a ne akan aure da zai yi insha Allah, akan Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka. Muna roƙon Allah ya sa maka albarka a cikin auren da za ka yi. Wannan kuma yace yana tambaya akan ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga wanda mace ko kare ko jaki ya ketara masa sallah. Wannan hadisi ne sahihi, hadisi da aka rawi, hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, cewa abubuwa guda uku suna yanke sallah. Ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ambaci almar'atu wal himar wal kalbul aswad, da mace da jaki da bakin kare. To sai dai malamai sun yi maganganu masu tsawo wajen fassara yankewar sallar da ake nufi, tare da mafi yawansu sun tafi akan cewa yankewar sallar ba yana nufin kan cewa bacin sallar ba. To shine daga ciki abinda zan iya tunawa daga cikin maganganun malamai shine maganar Imam Shafi'i da kan cewa yankewar da ake nufi wato ragewar lada, yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya bari ya yi sallah a wajen da ɗayan daga cikin waɗannan abubuwan guda uku za su wuce gabansa, tare da cewar dukkan wanda yake sallah idan ya bari wani ya zo ya wuce gabansa zai yanke masa sallah. To amma yankewar ladan bai kai na waɗannan abubuwa guda uku ba, wanda yake nuna mutum ya isa matuƙa wajen hana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su wuce gabansa. Shine idan ya sanya sutura a gabansa, idan ya sanya sutura shine gwargwadon tsawon wato a sirdi kamar zira'i guda kenan a kaurin mashi dan sanda wanda zai sanya a gaban sa. To idan duk abinda zai wuce ta bayan wannan sandan babu komai akan wannan. Saboda haka wannan hadisi ne sahihi, duk da yake malamai sun yi masa wannan tawilin kamar yadda muka ji yanda Imam Shafi'i yayi masa tawili, waɗansu kuma malamai suka ce hadisi ne mansuhi, an shafe shi, amma shafe shi da mace cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗaki, Aisha radhiyallahu anha tana miƙa kafarta, idan yazo zai yi sujada sai ya zunguri kafar sai ta nade kafarta ta ya samu ya sujada a wajen. Suka ce to yana sallah ga mace a gaban sa, ina kuma me za a ce tana yanke sallar idan ta wuce. Dangane da jaki kuma suka kawo hadisin Abdullahi dan Abbas hajjatul wada, an yi sau za a yi sallah, Annabi sallallahu alaihi Abdullahi dan Abbas ya zo akan wata jaka ya wuce ta gefen sahu, sannan wannan bai sa an yanke sallah ba. Babu wani hadisi da suka kawo na alkalbul aswad, na shi bakin kare, wanda zai zamanto mansuhi. Kuma dukkan waɗanda suka kawo ma na wannan ba nasu bane, amma hadisin Aisha ba ketarewa ta yi ba. Hadisin kuma yana magana akan ketarewa ne, mutum ka wuce gaban mai sallah, ita tana wajen ne, tana alkiblan ne, kuma wajen kasancewarta alkiblar daban ne da kasancewar ta ketare sallar ta tsaya tsakanin mai sallah da alkibla. Haka dalika hadisin Abdullahi dan Abbas akwai sutura kuma ya wuce ta gefen sahu ne, kuma idan mutum yana cikin sahu to liman shine sutura a gare shi. To kuma ballantana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar da yake a lokacin hajjatul wada ana kafa masa irin gajeren mashi din nan a usijir domin ya zamanto shine a matsayin sutura. Dan haka dai a bisa sahihin magana wannan hadisi ba mansufi bane, ba a shafe hukuncin sa ba, amma kuma an yi masa tawili saboda waɗansu sauran dalilai da malamai suka ambata. Daga ciki akwai hadisai da aka rawaito duk da yake ba su inganta ba, na kan cewa la yasau salata shay, ba abin da yake yanke sallah, amma la'alla abinda malamai suka dogaro da shi shine ijma'i akan cewar sallah ba ta baci da idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya wuce, duk da yake akwai tantama akan wannan ijma'i din, saboda akwai riwaya daga Imam Ahmad da Tirmidhi akan cewar sallar mutum za ta baci idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya zo ya ketare. Saboda haka dai mafi inganci magana shine ita maganar Imam Shafi'i, wanda yake son ya duba wannan, wanda na gani dai cikin malamai wanda ya yi dogon bayani akan wannan shine Ibn Al-Hafidh Ibn Rajab a cikin sharhinsa na Fathul Bari. A gargashin wannan hadisi ya yi maganganu masu tsawo da maganganun sahabbai da tabi'ai akan wannan matsala da ƙarfin khilafi da aka yi, kuma abinda ya rinjayar dai shine wannan tawili da Imam Shafi'i ya ambata, wallahu ta'ala a'lam. Sutura da takalma, ba za a yi sutura da takalma ba, saboda takalma ba su kai tsawon sutura din ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sutura da cewa qadra mu'akhkharatir rahl, gwargwadon wato inda ake jingina a jikin sirdi na raƙumi. To shi kuma takalmi bai yi tsawon wannan ba, don haka ne ma Imam Malik ya ce ba za ka yi amfani da layi ba, don waɗansu malamai sun yi amfani da hadisin Abu Huraira na cewa idan mutum bai samu abinda zai masa sutura ba to ya ja layi. Wannan hadisin munkar ne, Imam Malik ya yi inkarin wannan, ashaddul inkar. Don haka idan mutum bai samu ba, idan mutum bai samu, mutum ya kokari ya samu abinda yake shine na sutura ɗin da aka faɗa a cikin shari'a, ya zamanto tsawonsa gwargwadon wato majinginar sirdi. Ƙarshen sirdi shine wanda ake ƙiyasta shi da kan cewa tsawon zira'i guda, kamar rabin mita kenan, kasan su a lokacin babu mita, babu tip da sauransu. Saboda haka irin waɗannan abubuwan su ake ƙiyasi da su. To mu kuma yanzu in aka faɗi zira'i mutane ba su sani ba, ban san zira'i ba. Saboda haka in ba a faɗi mita ko ƙafa ba, ba a sani ba. Mita, rabin mita shine qadar mu'akharatir rahl din da zai zamanto sutura, kuma a kaurinsa kaurin mashi shine kamar dai kaurin dantse din, kamar iyakacin kaurin dantse shine za ka sa a gabanka. Yawanci sahabbai sukan yi amfani da al'amudin masallaci, idan aka kira sallar magariba aka ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari, sai su rinka rige-rige zuwa ga bayan wato asariya as-sawari, wato al'amudan masallaci, domin su yi nafila, wanda yake nuna isa matuƙarsu wajen yin sallah a bayan sutura, domin sunna ne. Idan mutum ya yi sallah babu sutura a gabansa ya bar sunna, ta annabi sallallahu alaihi wasallam, bal a wajen malaman zahir ma sun dauke shi mai laifi, dan sun dauki saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisin Abi Sa'id al-Khudri, suka dauke shi wajibi, wajibi mutum ya yi sallah da sutura a gabanta, amma al-jumhur sun tafi akan cewar ba wajibi bane, sun sarrafar da wannan umarni da sauran dalilai da suka zo a cikin shari'a. Dan haka sunna dai mutum kada zaka yi sallah ya zamanto babu sutura a gabanka ko a cikin ɗakin ka ne, ko a cikin ɗakin ka ne, domin ko yaro idan yazo zai ketare kamata ya kada ka bar shi. Hatta akuya annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo a hadisin Ummu Salama yana sallah, wata akuya ta zo za ta ketare, sai sauri ya dangana jikinsa da garu, yanda ya zamanto akuyar bata samu wajen wucewa ba, sai ta koma ta bayansa, wanda yake nuna ya kamata mu kula da wannan. Amma yawancin mu sai kaga ba ma kula da wannan a cikin masallatai, da ma ba a cikin masallatai ba, mutum in ya tashi zai yi sallah ba ruwansa inda ya yi sallah. Bayan kuma gashi nan malaman mu ma suna faɗa kan cewar laifi ne mutum kan cewa mutum ya yi sallah a wajen da zai zamanto kan cewa ba zai ba ma mutum wani hanya ba ta wucewa in ba ta gabansa ba, idan ya yi wannan ya yi laifi. Na'am. Eh, zaka iya yin sutura. Abdullahi dan Umar ya kasance yakan ce ma bawan sa Nafi' ya zauna zai yi sallah, sai ya zauna, to amma ba ka zo ka samu mutum ka zaunar da shi ba, shi wannan baransa ne, bawan sa ne, saboda haka zai iya umartarsa, saboda haka kamar ɗanka zaka iya yin sutura da shi, ko kamar abokinka ka iya neman alfarma ka ce da Allah ka zauna zan yi sallah har ya gama. Amma kawai ka je ka samu mutum yana zaune yana karatun Alkur'ani kai sutura da shi, daga ya gama karatun Alkur'ani sai tashi tafiyarsa, bai zamanto sutura ba kenan a lokacin nan. Eh, akwai abinda ake ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sutura ya sa yasmadu laha sumudan, kamar yadda aka sifanta, wato ya sanya ta a gabansa daidai wa daida, amma hadisin bai inganta ba, saboda haka babu wani abin da ya nuna kan cewar mutum zai yi sutura ne a gefen damansa ko gefen hagunsa ba ya sanya ta a daidai gabansa ba, saboda haka a zahir dai ya zamanto ya sanya ta a gabansa din. Al-masbuq, idan mutum ya zamanto masbuki ne, wannan yana faruwa da yawa, Imam Malik kuma ya magana ta a cikin Mudawwana, idan mutum ya yi sallah ya zamanto cewar ya zo an riga shi da raka'a ɗaya ko raka'a biyu, kaga idan aka yi sallama zai zamanto ba shi da sutura kenan, kuma a masallaci ne musamman in ya zamanto raka'a uku ya rasa, a lokacin da zai zamanto yana yin sallarsa mutane sun idar da sallah za su zo za su wuce, saboda haka sun ta za su zo su wuce ta gabansa ko ta bayansa. To shi yasa sai Imam Malik yake cewa babu laifi ga wanda ya zamanto irin wannan hali yake, halin masbuki, ya yi gaba ko ya yi baya inda zai samu wani abu da zai yi masa sutura, sawa'un abin nan al'amudu ne ko kuma wajen da ake sanya teburi na karatu ne, ko kuma dai wani abu, ko kuma wani mutum wanda ya san kan cewa zai iya zama a wajen, yana zaune a wajen bai tashi ba, ya yi baya domin ya yi sutura da shi, wannan hanya ce da mutum zai yi, kaga wanda yake nuna mubalaga wajen wato kayima kanka tanadi na sutura din, ko mutum zai iya idan ya san kan cewa irin wannan ne ma ya san ba zai iya samun sutura din ba, yayin da yazo zai shiga ya dauko sutura wanda ake a cikin masallaci, kamar irin wannan kujerar ta Alkur'ani da ake sanya Alkur'ani din nan, yadda ake zaka iya tsayar da ita ta danyi tsawo, ko kuma kamar a cikin masallaci bare da muka yi magana akan sutura, mutane an yi irin waɗannan alama sutura din dan itace da aka yi, ka neme shi ka zo ka sashi a gabanka idan ka san babu wani abu na sutura da yake kusa da kai, domin idan an idar da sallah musamman in ka san ka rasa raka'o'i na sallah da yawa, dan saboda kada ya zamanto cewar ba kai makanka sutura tsakaninka da masu wucewa ba. Tambaya ta ita ce, naji wani malami yana kore al-khawf war-raja, wato jin tsoron Allah da kuma kwaɗayin rahamarsa, yace wai ana bautawa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta masa, amma ba don tsoron azabarsa ba, kuma ba don samun lada da shiga aljanna ba, ina neman ƙarin bayani. Duk wanda ya faɗi haka yayi kuskure, kuma yayi idan ba yayi tawili bane, yace maganarsa tana cin karo da Alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya ce, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'abdi as-samawati wal ard, ku yi rige-rige ya zuwa ga gafarar Ubangijinku da kuma aljanna. Ya ce ku yi rige-rige ya zuwa ga gafarar Ubangijinku da kuma aljanna. Saboda haka aljanna, kaunar shiga aljanna, ana aiki domin kaunar shiga aljanna. Amma a ce wai wanda yake yin haka kamar wai mahjubi ne, bai san Allah ba, shi yasa yake kauna aljanna, wannan kuskure ne. Ai aljanna ba wai ba jin daɗin ta ake dubawa ba. Kowa idan shi wannan abin da ya fahimta kenan kawai aljanna, iyakacin sanin sa kenan ga aljanna. Ai aljanna abin da zaka kula da aljanna, abin da ke cikin ta gidan yardar Allah ne, wanda duk yake cikin ta ya sami yardar Allah. Dan aljanna ni'imar su ba zaka cika ni'ima ba sai da tasbihi da tahmidi, domin shine abincin su, shine jin dadin su. Da za a haramta musu tasbihi da tahmidi, jin dadin su ya zama wato karantacce ne. Amma suna yin tasbihi da tahmidi safe da yamma su ma, kamar yadda asar suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma warduwanun min Allahi akbar, yardar Allah da ya musu tafi komai girma. A ina zaka samu wannan yardar? Sai a cikin aljanna. Sai a cikin aljanna. Saboda haka duk abin in aka ce kana kauna aljanna, kana kauna yardar Allah ne. Wanda kuma aka ce ina kauna yardar Allah, Allah din yake kauna jalla wa ala. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa na falsafa da aka shigar cikin addinin musulunci, wanda yake bashi da asali, ya saba koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya saba maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal min mushammirin ila aljanna, akwai mai zagi dan idan shiga aljanna? Sannan ka ce wai ba za a kwadaitar da mutane shiga aljanna ba, ba za a bauta ma Allah dan ana son shiga aljanna ba. Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa hal min mushammirin ila aljanna, akwai mai zagi dan tsafatan shiga aljanna, mai shiri dan shiga aljanna? Sannan ya gaya musu irin sifar aljanna, sannan ya ce qulu insha Allah, ce insha Allah. Ya kuna kwadaitar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da su, ya ce inni la arju an takunu thuluth ahli aljanna, ina fata ku zamanto ku ne kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna. Suka yi kabbara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni la arju an takunu shatra ahli aljanna, ina kauna ku zamanto ku ne rabin yan aljanna. Suka sake kabbara. Saboda haka kace, sannan kuma a ce za a abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kima, sannan kuma mu rinka cewa ba shi da kima, wannan kuskure ne. Dole ne mutum yana jin tsoron wato yana kaunar Allah madaukakin sarki, kuma yana jin tsoron kada ya zamanto bai samu dacewa da yardar Allah jalla wa ala ba. Jin tsoron azabar al-khawf shine jin tsoron azabar Allah, ar-raja shine kaunar rahmar Allah. Kuma wannan shine dalilin bauta, kana bauta ma Allah dan kana jin tsoron azabar sa. Kuma jin tsoron azabar Allah ai tsoron Allah ne, kamar yanda yake kuma kaunar rahmar Allah, kaunar Allah ne. Domin rahmar Allah a wajen wa take? A wajen sa take jalla wa ala. Kuma yaushe ake samun ta? An sadu da Allah. Wannan ma yana suna cewa a taimaka da addu'a domin mahaifinmu ya daina shan giya, a yi masa nasiha ko Allah zai sa wannan karatu ya kai gare shi. To Allah ya shirye mu baki ɗaya, Allah ya shirye shi, Allah ya raba shi da wannan mummunan hali. Kuma mutumin da yake wato ya girma akan laifi, idan bai mutu ba to ana ji masa tsoron cewa zai mutu akan wannan laifi. Kuma idan mutum ya mutu akan laifi, akan sa za a tashe shi. Allah ya nema mutum uzuri har ya kai shekara 60. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, shin bam rayar da ku iya shekarun da ya isa mai wa'astuwa ya wa'astuba, kuma mai gargadi ya riga ya zo muku? Shi an ce malama a cikin tafsiri da ya zo daga cikin magabata na kwarai, sun ce ma'anar ma ya tazakaru fihi man tazakkar, shekarun da mai wa'astuwa zai wa'astu shine shekara 60. Ma'ana idan mutum har ya kai shekara 60 bai tuba ba, to wal iyadu billah, ya kamata a ce daga mutum ya dogaro ya dosa shekara 60, kuma ya zamanto kan cewa duk wani abu kuma na shashanci, duk wani abu na laifi na kaba'ir, a ce kuma mutum ya riga ya tuba. Wato har zuwa shekara 60 Allah zai yi mutum uzuri, har zuwa shekara 60. To amma daga zarar an ketare ba a tuba ba, to ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske, ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske. Ba za a ce an yanke, an toshe wa mutum kofar tuba ba, a'a, mutum Allah zai karbi tubansa har lokacin da ya ga mala'ikun mutuwa sun sauka. Lokacin ne Allah ba zai karbi tubansa ba. Saboda haka komai shekarunsa Allah zai iya karban tubansa. Amma al-ghalib, galibi idan mutum bai mubadara ya tuba kafin wannan lokacin, to yana cikin hadarin kancewa ba zai samu muwafaqar tuba ba. Dan haka a gaggauta tuba. Allah madaukakin sarki yana karban tuban mutum matsawar kofar tuba a buɗe take, kuma kofar tuba har yanzu a buɗe take. Saboda haka mu gaggauta mu tuba zuwa ga Allah jalla wa ala. Menene a cikin duniyar nan? Menene a cikin duniyar nan? Kana ganin abinda ake ganin kan cewa shine jin dadin, masu jin dadin suna nuna masu jin dadin da kake ganin su ne suke da jin dadin, ba jin dadin kake ba. Akwai wani mutum wanda yake abokin sarkin Saudiya wanda ya rasu sarki Fahad, mai kudin gaske, amma ya kai masa cewar sai ya tara mutane ci abinci, ya tara mutane a liyafa duk irin abinci na jin dadi a kawo shi, shi ya zauna yana kallo kawai yana sha'awa, shi ba zai iya ba, sai gurasa kawai zai iya ci, gurasa kawai zai iya ci. Saka in ma jin dadin ne ga kanan ga rayuwa, akwai lokacin da zai zo kana so ka ji dadin ba za ka iya ba, kana so ka ji dadin abincin bakin naka babu dandanan, kana son ka ji dadin sha'awar ta mace din babu sha'awar. Saboda haka gara mutum tunda sauran karfin naka da sauran lokacin da za ka yi Allah ya yarda da kai, ka yi ma Allah, ka yi ma Allah, Allah ya gani ya yarda da kai. Saboda haka wannan nasiha ce gare mu ga baki daya. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tuba nasuha, kuma Allah ya karbi tuban mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
Wannan Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana mana irin al'adar masu wato abinda mafi yawa mutane suke akai a bayan kasa na bata, da kuma kan cewar zato ne suke bi, kuma maganganun su ba wani abu bane illa a yanka a faɗa yanda aka so, ba a bisa ilimi ba, wanda yake haka yake a dukkan abubuwan da mutane suke na addinai in ba addinin musulunci ba. To sai Allah kuma madaukakin sarki yake bayyana irin wato misalan bata da wato mushrikai suke akai, da kuma karkatattar shari'a wanda suke akai, da kuma yanda da suke kokari su karkatar da shari'ar musulmi, bayan Allah madaukakin sarki ya sanya su a hanya madaidaiciya, shine yanda suke ta'amuli da abinci da abin sha da shari'ar Allah da ta danganci hukunce-hukuncen Allah a wajen wannan babin. Allah ya ce fakulu mimma dhukira smullahi alayhi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa, in kuntum bi ayatihi mu'minin, idan ku kun kasance mu'minai ne da ayoyinsa. Abinda aka ambaci sunan Allah a kansa shine yayin da za a yanka shi, dabbobi da ake yankawa, sawa'un yanka da wuka ko yanka na sokewa ko kuma yanka na harbi yayin wato farauta, ko kuma yanka na harbi yayin da dabba ta gida ta zautu ta zamanto kamar dabbar dawa, shi ma an yi izini a yi mata azur, wato a harbe ta. To ana yi ne da sunan Allah wannan domin wato nuna ma musulmi alamar addinin su wanda ya bambanta su da addinin mushrikai, domin su mushrikai suna ambaton sunan gumaka akan abin da suke yankawa, suna ambaton sunan gumaka abin akan yankansu. Kuma mutane yana ɗaya daga cikin hanyoyi da shaytanu suka wato shaytanu suke fatar da mutane wajen su bi su bauta musu ba Allah ba, wanda har a yanzu yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi, ake sako da wato abubuwan jahiliya da surkulle ga musulmi. Daga musulmi yana neman biyan bukata, ya ce ya je wajen wani malami ne amma a san ya she yanka, kuma yayin yankan nan a nuna masa kan cewa to ba za a bashi, ko dai ba a bashi sunan wani Allah ba, amma za a ce masa kada kai bismillah, dan su aljanun da ake nema a raba ka da su, wanda suka tsaya suke hana sha'anin ka ya tafi yanda ya kamata, ko kuma suke shanye ka da shan inna, ko suke shanye ƴaƴanka da shan inna, ko suke matsa maka a cikin gida, ba sa son ambaci sunan Allah. Ba su ake mayan kan ba, amma kada ka ambaci sunan Allah, dan ka ambaci sunan Allah ba sa so. Kuma abinda ake nema na biyan bukatar na a kore su, ba za a kore su ba. To iyakan wannan burin su kenan, kada a ambaci sunan Allah din. To Allah kuma gashi ya ce a ci daga abinda ake ambaton sunan Allah, kuma yayi umarnin yanka ya zamanto an yi shi da sunan Allah ne. In kuntum bi ayati mu'minin, an yi wannan tafyidi idan ku kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah, domin wannan shine shi'arin wato shine abin da yake sanya musulmi su ba Allah. Bin shari'a ana binta ne ga wanda yayi imani, shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki yayin da yake yin nasiha wajen umarnin wajen sha'anin aure da sauransu, yana faɗan kan cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kuna imani da Allah da ranar lahira, domin imani shine dan sanda da baka bukatar dan hizba ko dan sanda a kanka domin ka bi umarnin Allah. Imanin nan kana kiwon Allah shine zai sanya ka ba wanda yake ganin ka tsaya ka ba Allah. To shi yasa kuma Allah yake mana mukhataba, yace in dai kun yi imani to ku yi kaza. Saboda haka kenan kun ga dole ne duk abin da zai karfafa imanin mu shine ya kamata mu yi, in dai muna so ya zamanto kan cewa addinin mu yayi karfi a cikin rayuwar mu, domin yayin da ka karfafa imanin ka to shine addinin ka kuma zai karfi wajen bin Allah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi, sana Allah ta'ala yace me ke gare ku ba za ku ci ba daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, alhali Allah ya bayyana muku abinda aka haramta akan ku. Illa ma turirtum ilay, sai dai abinda ya zamanto kun bukatu zuwa gare shi ta fuskar larura, to shi wannan ya shi wannan baya daga cikin abinda ya haramta. Wato me zai sa me zai hana ku ku ci abinda yake shine wanda aka ambaci sunan Allah akan sa, wato dabbar da take ita ce aka halatta ta a gare ku kenan, wanda aka yanka ta da ambaton sunan Allah, irin yanka na musulunci. Alhali kuma Allah ya bayyana muku abin da yake haram, wato babu wani abu da ya shiga cikin duhu a gare ku, wato babu hujja da zaka ce ba zaka nemi cin abin da yake shine halal ba, nama wanda yake na halal, bayan Allah ya riga yayi bayanin nama wanda yake na haram da nama wanda yake na halal. Kuma hatta na haram din ma yayi muku bayanin yaushe ne za ku iya cin na haram din in kun shiga cikin halin larura. Gashi nan a cikin suratul Baqara, gashi nan a cikin suratul Ma'ida, gashi nan kuma a cikin wannan sura ta An'am, gashi nan a cikin suratul Nahl, kan cewa faman kana min faman ka illa faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmi, wanda ya zamanto ya shiga cikin halin bukata na larura a cikin yunwa, ghayra mutajanifin li ithmin, ba mai wato karkata ya zuwa ga aikata laifi ba, shine kamar wanda yake cikin tafiya ya zamanto cewa guzurinsa ya yanke, babu abin da zai ci sai wato nama wanda yake mushe, ko kuma sai yanka wanda yake na abin da ba ambaci sunan Allah ba, to nan wajen halin larura yana da hukunci. Shi ko annadir la hukma lahu, a cikin wannan shimfiɗa ne ga raji ga mushrikai da suke cewar ai ku addinin nan naku ai babu da wato babu tunani ma a ciki, yanzu abinda kuka yanka shine aula a ci ko ku abinda Allah shi da kansa shi ya kashe shi abinda kuka yanka ya zamanto kun kashe shi kun dauki ransa da aikin ku kun ga shine dai yanka wanda aka ambaci sunan Allah ko suka ce to ai ku zancan banza kuke mu da muke cin mushe mushe Allah ne ya kashe shi da kansa abinda Allah ya kashe da kansa shine aula a ci ko ku abinda ku ne da aikin ku ka kashe to wannan yana daga cikin wato zuhurfal qawli gurura kawataccen zance da suke tsammanin hujja ne wanda yake ake rudin marasa hankali da shi daga zara an fada a wajen wanda basan ayoyin Allah ba basan qala Allahu qala rasuluhu ba sai ka yace sai ai hewa basan sai Allahu akbar ba ana ganin an kawo hujja to shine Allah yake wannan shimfidar domin ya rusa wannan wato hujjatayya ta banza wanda kafirai suke kawowa Allah ta'ala yace wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighayri ilm kuma hakika da yawa daga cikin mutane hakika suna batar da wasu bi ahwa'ihim saboda soyayya soyayyar ransu bighayri ilmin ba tare da ilimi ba a qira'a biyu ce wa inna katiran la yudilluna suna batarwa wa inna katiran la yadilluna suna bata bil fathi wato shine suna bacewa suna bata gabarin hanya bil dhammi yudilluna suna batar da wasu to wanda ku duk zai batar sai shi ma kansa bataccen ne sannan zai batar to dukkanin su qira'a ce wanda yake sabiiya an karanta alqur'ani da shi kuma wato qira'o'i kamar wato sabanin riwayo kamar wato adadin riwayoyi ne wanda kowanne akwai karin ma'ana a cikin abin da ya kunsa kuma yana daga cikin mu'jizan alqur'ani na Allah jalla wa ala wato mutane da dama suna batarwa suna bata daga tafarkin Allah saboda albadin nan sababiyya ce ai bi sababi ahwa'ihi saboda soyayya soyayyar ransu wanda yake nuna ba abin da yake hana mutane bin gaskiya irin wato sarrai sarrai abinda mutum yake so yakan zamanto san har ya wuce iyaka ya zamanto kan cewar koda zai kai ya zuwa ga wato mutuncin sa ya zube alqadarin sa ya zube darajarsa a wajen alakarsa da Allah ta wuce ta zube duk zai iya yin wannan to shi yasa babu tashin hankali a irin wato abinda mutum a sawwala masa san ransa ya zamanto shi yake bi ko ba wani abu ne yake karya san rai ba illa ka hana ranka abin da yake so kuma shi yasa aka ce mai azumi kaga azumi ana mun koyaushe malamai suna gaya mana cewa azumi makaranta ne makaranta ce da take nuna mana wato mu kariya mu rai abin da yake so ta hana ranka abin da yake so yayin da mutum ya saba wato yaro ka duba a gani kafin a yaye yaro duk wanda yace ba zai baya son yaro ya kuka saboda haka aka zai girma ba za a yaye shi ba domin daga an hana shi nonon ya fara kuka dan me ku bashi haka zai girma yana son haka zai girma ba za a yaye shi daga nono ba amma in ku ana so a yaye shi dole sai an hana shi baya son a ji kukan nan nasa to sai an ji kukan kuma da haka ne zai zamanto kan cewar an raba shi da abin da baya so to kowane mutum ma sai yana buƙatar ya makansa yayi sai ka yaye kanka daga hawa daga abin da ranka yake so ai abin ai wato ba zai a bai dace da tarbiyya ta musulunci ba wai a ce mutum ba zai iya barin taba ba saboda ba zai iya yaye kansa daga taba ba bai dace da tarbiyyar musulunci ba ka iya yin azumi ka hana kanka shan taba sannan a ce baka da azimar da zaka hana kanka shan taba har abada domin idan ka hana ma kanka halal kaga ka iya awa 12 ka hana ma kanka halal to wani ya nuna kan cewa zaka iya hana ma kanka haram shine babban abin da ake so a nuna wato kamar a lokacin da muka zo a nan masallacin nan na Al-Furqan muka ce zamu daura ta haddan Al-Qur'ani a cikin kwanakin hutu to duk da dai yanzu sha'anin saboda sha'anin yanda hutun makarantu yake kowa yana hutu yanda ya ga dama ba za ka iya samun lokaci da za ka hada yara din su zo su hutu din ba tare to abinda dai ya tawaka ake amma dalilin da ya sa muka yi wannan daga farko shine idan yaro ya zo ya ga yayi wata daya ko kwana 40 ya ga ya haddace izifi 7 ko ya haddace izifi 15 sai ce a'a ashe zan iya haddace Qur'ani din nan idan a cikin kwana 15 na haddace izifi 15 kaga kenan idan zan yi a kowane hutu zan ware kwana 40 kenan watakila a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu zan iya haddace alqur'ani wato kaga zaka iya kenan wannan hajizin shi ake karyawa ka ba makanka azima azama akan cewa zaka kuma azama sifa ce ta manzanni ulul azmi minar rusul azama abinda ake so kenan mutun ya samu resoluteness kai yanke abukacin kan cewa zaka yi karfin rai na cewa zaka yi baka dogara ga karfin ranka ka dogara ga Allah amma ka yi sannan ka dogara ga Allah to abin nufi kenan da ciki da azumi azumi yana nuna maka cewa gashi kayi awa 14 ka hana makanka halal to ashe kana da azumar da zaka yi kana hana makanka haram saboda haka wanda duk ya zama to kan cewa azumi yazo ya wuce bai daina shan taba ba alal misali to lallai darasin azumi bai riga ya same shi cikakke yanda ake so ba domin ya kamata a ce yana gamawa ya ce to yanda ya yarda ita a wato cikin ranakun Ramadan to haka zai yarda ita a sauran ranaku din to a shahid anan wajen shine dukkan abinda zai sanya ka hana makanka bin san rai to wannan shine abinda zai sanya ka zai taimaka maka wajen bin shari'a kuma babban abinda yake sa mutane suke bata saboda bin hawa ne wa inna kaseeran da yawa daga cikin mutane la yudilluna bi ahwa'ihim ko la yudilluna suna bacewa daga hanya suna kuma bacar da mutane ga barin hanya bi ahwa'ihim saboda bin soyace-soyacen ransu bi ghairi ilm ba kuma tare da ilimi ba saboda shi hawa baya zuwa muwafiqan lil ilm baya dacewa da ilimi yayin da kaga malami yana fatawa dan ta dace da san ransa to ba bisa ilimi bane shi yasa a cikin al-muwafaqat ash-shatibi yake cewa manufar shari'a ta fitar da mutum daga da'iratul hawa saboda ka duk fatawar da za a yi idan zaka je kai fata idan zaka rinka yin abinda ake kira fatwa shopping wanda yanzu suke fada a cikin wato ka je kana na wato ina da fatawa ina ne bani fatawa kan wanda zata dace da abinda nake so wanda duk yake irin wannan to ka tabbas ba zai taba dacewa da gaskiya ba ko ba taba zamantowa akan ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin kuma lallai ubangijinka ya rasulullah shine mafi sani da waɗanda suke wuce iyaka a cikin nan akwai ishara ga cewa su waɗanda suke ba sa suke inkarin wato ambaton Allah akan abinci akan abun yanka suna daga cikin waɗanda suka wuce iyakar Allah domin sun kai inda Allah madaukakin sarki bai sanya su ba sun kai sun je sun yi abin da yake ba su da hujjar yinsa al-i'tida shi ko wuce iyaka zalunci ne me yasa suka zamanto sun yi zalunci li'annahum taqalladu ad-dalala min duni hujjatin wala naba domin sun yi taqlidin bin bata ba tare da hujja ba ba tare da sunani ba hujja su shine kawai sun ga iyayensu suna yi saboda haka su ma suka yi dan haka suka zamanto masu yin shishigi akan kawukansu masu yin shishigi akan dukkan wanda yake yayi muwafaka da su ya bi su akan akan wannan fata nasu dan haka duk wanda yayi magana a cikin wani abu na addini ba tare da ilimi ba ko kuma ya kira mutane zuwa ga wani abu bai sani ba cewa wannan abun daidai ne ko ba daidai bane to wannan shi ma ya zamanto mu'tadi ya zamanto mai shishige mai wuce iyaka wanda yake zaluntar kansa ko mai zaluntar mutane haka zalika duk wanda yayi fatawa bayan shi ba ahli ne yayi fatawa ba duk wanda ya fatawa bayan shi ba ahli ne ya fatawa ba wanda yake kuma yanzu kana yawan samun wannan sani suna ganin kan cewar ai a addini kowa ma yana iya magana akai dan kaga mutum yayi magana akan addini dan kaga mutum akai a ce menene su kansu masu magana kawai dan sun je sun dan iya larabci ne saboda haka shi ma yaje ya karanta arabic by radio dinsa ya karanta sai yazo shi ma yace zai yi fatawa akan sha'anin addini sai ga yazo yana rusa ayoyi yana rusa hadisi ba tare da ya sani ba mutum baya kamar yanda ba wanda zai je ya rubuta ma mara lafiya magani bayan kana gani watakila ka sani kana da yara ka saba yara idan sun yi zazzabi in an je ko watem ake rubuta musu a ba su yar vitamin C da yar panadol saboda haka shikenan sai kama ka zo ka fara self medication shi yasa likitoci suke rigima da waɗannan duk likita in ya san abin da yake idan ka je ka ce masa ka sha magani kaza sai ya ce waya gaya waya baka kace in kai shuru ya ce oh self medication ne to sai ya maka fada saboda kai ya zamanto shigege a cikin abu kai ba ahali bane ka je kai duk da yake kana ganin abu ne wanda yake a bayyane ai malaria ce ya kai ka san malaria ce zazzabi yana nan iri iri idan ka san ɗaya baka san sauran ba to haka zalika wajen fatawa ma haka take idan baka je ka karanta shari'a ba ka zo kace zaka yi fatawa to ka zamanto al-mu'tadi ka zamanto masu batar da mutane da san ranka bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda haka mu kiyayi wannan na'am
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
الله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنا كما كبر ظاهر ليفي كبر ليفي ظاهر كدباطن انسى innal ladina yaktubuna al-ithm haqiqa wadanda suke aikata laifi suke tsoruwar suke aikata ma kansu laifi abinda suka nema kenan su tsoruwara akan kawo kansu sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a sakanta musu da abinda suka kasance suna wato jinginawa suna wato tsoruwurin sa ga kansu suna neman sa suna karban sa ga kawo kansu shine aikata laifi din wato jin bin Allah ba shine taka bar abinda yake halal ba domin Allah madaukakin sarki yana inkari ga mushrikai ne kuma har yanzu fa mu lura cewa hatta a mushrikan zamanin nan ɗaya daga cikin abubuwan da suka tamayyuzi da shi shine wajen abinci da abin sha in kaga akwai masu a cewa daga cikin alamar addinin su shine ba a cin nama na saniya ko kuma ba a cin dukkan wani nama wanda yake ja sai dai ka ci ganyaye har ma su zo su ce ai kuma annabinku annabinku ku musulmi shi ma vegetarian ne mai cin ganyaye ne bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama naman ma da yafi soyuwa a gare shi shine naman kafada na akuya ya ci ya ci naman wannan katin kifin da aka kama shi a teku ambar ambar shine muka fassara shi da cewa abin nan shark ko shark kenan wannan katin kifin mai iya haɗiye mutum ba whale ba to ya ci wannan saboda haka kamar yanda ya ci jan naman haka ya ci farin nama kuma dukkan wani abu wanda yake Allah ya halatta idan ka haramta ma kanka da sunan gudun duniya ko da sunan kusanci zuwa ga Allah ka kira ma addinin Allah ƙarya saboda haka zuhudu in kana takamar zuhudu ba shine ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta ba in takamar zuhudu kake yi ga inda za ka yi zuhudu nan ka bar laifi zahirin sa da batinin sa ka bar laifi zahirin laifi shine abinda duk mutane suke gani batini kuma abinda ba wanda ya sani sai kai sai Allah ka ga mutum ya wuce Allah ya masa ni'ima kai kwafa a cikin zuciyarka kai kwafa kana kyashi kana bakin ciki laifi ne ko ba laifi bane zahiri ne ko batini ne batini ne wataƙila ba wanda ya san wannan to ka bar wannan in dai takama kake yi da bin Allah ga inda zake mujahada kai yaki da ranka kanka bar abin da Allah baya so zahiri da batini shi yasa Allah yake laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi zuwa karshen ayat ba waɗansu ƴan abubuwa bane zaka yi wanda zai ko wata riga da zaka sa ko wani abinci da zaka ci a kai baka cin wannan kai kana cin wannan wannan shine zai nuna kan cewa kai na Allah ne in kai kana so ka zamanto na Allah to zaru zahira al-ithmi wa batina ku bar zahirin laifi da batinin sa innal ladina yaktubuna al-ithm haqiqa waɗanda suke tsuwurwurin laifi wato suke neman sa su dangana ma kansa kansu su dangana shi zuwa ga kansu ya zamanto shine iktisabin su shine abinda suka aikata ma kansu haƙiƙa za a yi musu sakayya da abinda yake suka kasance suna yin iktirafi wato suna yi suna tsoruwurin sa an kawo scene da take nuna at-taswib da cewa da sannu amma anan wajen tana nufin at-tahqiq wato tabbas za a sakanta musu an kawo ta ne domin a nuna kan cewa sakamakon abu ne wanda yake zai zo fil mustaqbal zai iya zuwa tun anan duniya zai iya zuwa kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi sai a lahira domin daga cikin laifi akwai wanda Allah yake gaggauta hukubar sa tun anan duniya shine al-baghy wato zalunci shiga haƙƙin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin laifi babu laifi da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda ya aikata shi irin al-bagh wal qati'a, wato zalunci ka shiga cikin haƙƙin mutane da yanke zumunci kaga mutun yayi ya kaurace ma iyayensa, ya fantare ma iyayensa, ko kuma ya kaurace ma ƴan uwansa, ba wani dan uwansa da yake zuwa. Duk wani wanda yazo in dan uwansa ne, ya sanya zabaniyawa a kofar gidansa a hana su shigowa, to wannan shine laifin da Allah yake gaggauta hukuba a kansa. To amma waɗansu laifuffukan Allah yana kyalewa sai ranar lahira ne. Wannan kuma fa wanda ya gaggauta hukubar nasa ba wai anan ne aka yi ba, a'a ma amadda kharahu Allah li sahibihi ila fi yawm al-qiyama, tare da abinda kuma Allah ya ajiye ma wanda ya aikata shi ranar al-qiyama. Wannan na duniya so mun tabi ne tukuna. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Sannan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayhi wa innahu la fisq, kada kuma ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba, wa innahu la fisq, hakika shi wannan abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba, ko kuma cin abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba, fisqun fita ne daga da'ar Allah, fasikanci ne. Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, kuma hakika shaydanu suna yin wahayi ya zuwa ga waliyansu, liyujadilukum dan su hujjataya da ku, su jayayya da ku, wa in ataatumuhum, idan kuka bi su, innakum lamushrikun, hakika kun zamanto masu yin shirka. Nan Allah madaukakin sarki bayan ya umarce mu da cin abin da yake an yanka shi da sunan Allah, yanka irin na musulunci, kuma ya hana mu da cin abin da yake ba a yanka shi ba ambaci sunan, ya hana mu da cin abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba. Abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba ya hada abu guda biyu: abinda aka ambaci sunan wani Allah, kamar aka ambaci sunan wani gunki, ko aka ambaci sunan wani aljan akan sa, da kuma abinda da gangan ba ambaci sunan Allah akan sa ba. Domin ambatan sunan Allah wajen yanka, a wajen malamai sun a shari'a, yana daga cikin sharadin yanka a bisa sahihin magana ga wanda yake yana sane kuma bai manta ba. Idan kuma mutum ya manta, idan shi musulmi ne yayi yanka bai ambaci sunan Allah ba, to kusan dukkan malamai sun ce babu laifi za a ci wannan yankan. Kamar mutum ya saba da yankan, yazo kawai ya yanka bai ce bismillah din ba, ko kuma ya saba ya ce bismillah, ana kawowa kawai ya ce bismillah, ana kawowa bismillah, wani ma sai yazo ya dauka ya ce ashe bai ce ba, to babu laifi za a ci wannan. To amma inda gangan ne fa, kace a to ai ba dole ne sai an ce bismillah ba, sai bai fada ba amdan, to shi wannan yankan ba za a ci ba a wajen Malik, a bisa mashhuriyar riwaya ta matabar Imam Malik ba za a ci ba, saboda ya ganganta saba ma Allah, kuma saboda zahirin wannan ayar wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayh, kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba, a bisa wani tafsiri na wannan ayar. Domin waɗansu malamai sun fassara wannan ayar da abu ne dace dake cikin suratul Ma'ida, inda Allah ta'ala yake cewa hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal munhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dhakaytum ma'udhu biha 'ala an-nusbi wa anta tastaqsimu bil azlam dhalikum fitq wa ma uhilla li ghayri Allah bihi. Inna da yazo a cikin suratul Ma'ida shine wato abinda aka ambaci sunan wani Allah wajen yankansa, shi Allah yake nufi anan wajen da wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu Allah alayh, kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba, wato abinda aka ambaci sunan wani Allah. Amma abinda aka yanka ba da ambatan sunan wani Allah ba, musulmi ne kuma wanda ya yankan, ba kafiri ba, idan bai ambaci sunan Allah ba, wannan bai fada cikin umarnin, bai fada cikin wannan ayar ba. Saboda haka waɗansu malamai suke ganin za a iya ci, tunda dai wanda ya yanka musulmi ne. Haka dalika ko da kitabi ne, tunda alkitabi wato daga cikin bayahude ko nasara, ba zai ambaci sunan gunki ya yanka ba, shi yasa aka halatta mana cin yankansa, ko da bai ambaci sunan Allah ba. Idan dai ya yanka, an ce mu ci yankansa, to sai Imam Shafi yake ta rubuto min babu aula musulmi idan ya yanka bai ambaci sunan Allah ba. Me yasa aka ce mu ci yankan yahudu da nasara? Saboda an san yahudu da nasara ba zai yanka ya ambaci sunan Hubal ko ya ambaci sunan dangaladima ko wanda daga cikin aljanu ko tsumburbura ko makamancin wannan. To dan haka wannan sabani ne tsakanin Malik da Shafi'i, duk da yake a cikin madhabar Malik akwai riwaya da ta yi muwafaqa da Shafi'i kan cewa idan mutum da gangan bai ambaci sunan Allah ba za a iya cin nama, amma babu abin da zai sa musulmi ya ganganta rashin ambaton sunan Allah a cikin yankansa, sai dai idan ya je an bashi lakani ne. Idan an bashi lakani an ce ambaton sunan Allah yana karya lakanin, to ka san ko wannan tamkar ambaton sunan wani Allah ne. Duk wanda ya yanka bai ambaci sunan Allah ba saboda an bashi lakani, to wannan tamkar an bashi sunan wani Allah ya yanka ne, kuma wannan zai zamanto cinsa haramun ne, kuma shi aikin da ya yi wannan ya yi shirka da Allah. Idan bai sani ba yanzu gare ya sani, idan da ya yi ya tuba, idan da ya yi an bashi lakani baya ci ya tuba. To Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan wanda aka yanka, shi yankan da ba ambaci sunan Allah ba fasikanci ne, ko kuma shi naman da ba ambaci sunan Allah a kansa ba cinsa aiki ne na fasikanci, ma'ana haramun ne. Kuma shaidanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu, wahayin da ake nufi shine wannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, shine daga cikin abinda take faɗa su ce shin abinda Allah ya kashe da kansa ba shine yafi cancanta a ci ba bisa abinda kuka ci kuka kashe da kanku. Suna nuna hanya wanda yake za su rusa shari'ar musulunci. Wa in ata'tumuhum, idan kuka bi su wajen yadda da su akan abin da zai rusa shari'ar musulunci, innakum la mushrikun, to ku kun zamanto mushrikai. Ba wai bin su akan cin wannan abin kawai ake nufi ba, a'a, bin su akan abin da suke kokarin yi na su rusa shari'ar musulunci. Idan ka bi kafirai su ce a kaga ku abin da fa suke faɗa fa akwai hujja fa, kaga ku abin da fa suke faɗa fa akwai fa dalilin gani, kamar kaje ka karanta a internet ana bata alqur'ani, ana bata sifofin Allah, ana bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana fadansa da abinda bai dace da shi ba, kace a ai ku haka ne fa, mutanen nan fa bincike fa suka yi, ilimi ne fa ya nuna. To idan ka bi su kai ma ka zamanto tamkar su, innakum la mushrikun, kun zamanto masu shirka. Wannan tahdiri ne ake mana kan kada mu bi hanyar kafirai waɗanda suke ganin kan cewa wai hujja suke bayyanawa, ba wata hujja bace, wahayin shaitan ne wanda suke karantawa, kamar yadda mu muke karanta wahayin Ar-Rahman su kuma suke karanta wahayin Ash-Shaytan. To wanne ne aula, wahayin Ar-Rahman ko wahayin Ash-Shaytan? Kuma ba sa yin wani wahayin ga wani in ba waliyansu ba, sai ga waliyansu, wato masu taimaka musu akan yaki da addinin Allah. Su waye waliyan shaitan? Waɗanda yake a kalamunsu domin su taimaka ma domin su yaki da addini, wanda suke amfani da waƙoƙinsu domin su yaƙi da addini, suna amfani da harshensu, suna amfani da kyan jikinsu, da wasan kwaikwayo, da waƙe-waƙe, da kaɗe-kaɗe, da rubuce-rubuce a cikin jaridu, da rubuce-rubuce a cikin yanar gizo-gizo, da dukkan abubuwa na fitsara da batsa don yaƙi da addini, duk wannan suna daga cikin awliya ush-shaytan.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
نعم. Allah ta'ala ya ce awa man kana maitan fa ahyaynahu, yanzu wanda yake matacce sai muka rayar da shi, waja'alna lahu nuran, muka sanya masa haske, muka sanya haske a gare shi, yamshi bihi finnas, yana tafiya da shi wannan hasken a cikin mutane rayayyu kamar sa, kaman masaluhu fi dhulumat, kaman wanda yake kamar yan wanda yake kamar sa ne wato matacce fi zulumati yana cikin dubban kabari laysa bi kharijin minha baya fita daga cikin wannan wato wannan shine misalin mumini da misalin kafiri wato za ku yadda da su ku bi su ku zamanto mushrikai bayan kuma gashi wanda yake ga wannan misali wanda muke buga muku za ku yadda ku zamanto ku ne mummunan misali daga cikin misalin waɗannan guda biyu da muka ambata shine misalin mutun ne guda biyu dukkanin su matattu ne mutane ne guda biyu dukkanin su matattu ne daya ya kasance matacce a cikin kabari fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ya fito daga cikin kabari waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas muka sanya masa haske yana tafiya da shi a cikin mutane da ku yana cikin dubban kabari da cikin takurar kabari da matsin kabari yanzu ya fito cikin yalwa ya fito cikin haske yana gani wannan shine misalin wanda yake musulmi da yana cikin duhun jahiliya yana cikin duhun hanyoyin shirka yana cikin wauta da fitsara da rashin ganewa ta jahiliya sai yanzu Allah madaukakin sarki ya farka da wato ya shirye shi ya jefa masa haske na musulunci ya zamanto yana tafiya a cikin musulmi wanda yake musulmi sune rayayyu yana tafiya a cikin yan uwansa mutane da haske wanda yake nuna masa hanya wanda yake sanya shi ya bambance tsakanin gaskiya da bata tsakanin shari'a da tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shari'a da bata tsakanin amfani da cuta yanzu za ka manta shi da wanda shi haizai yana cikin kabarin shi ko ya fito daga cikin kabari ka san ko yaushe wato a mutane abinda suka ji tsoro a da abinda akan ba mutane daga cikin irin labarai da ake bayarwa na tashin hankali shine mutum yayi dogon suma an je an binne shi yaje yayi dogon suma an binne shi sai ya farfado yana kokari ga cikin duhu ga nauyin kasa ina zai je saboda haka wannan nauyin shi zai dada kara masa azaba cikin shi zai kara sashi to ka suranta wannan mutum ne kana cikin wannan duhu kana cikin wannan tsananin da takurar da duhu kan duhu sai kawai Allah madaukakin sarki ya bude maka wannan takurar da wannan nauyin kasan da wannan duhu sai ga ka a cikin haske kana tafiya yau a cikin mutane ka mutu ka dawo yanzu zaka kamanta kanka da wanda yake shi har yanzu ka bar shi a can cikin dufai na kabari to wannan shine misalin mumini wanda Allah ya tsotar da shi daga cikin duhun jahiliya ya kawo shi zuwa ga hasken musulunci da wanda Allah ya bar shi a cikin dufan jahiliya kaga kaman masaluhu fi dhulumat dufai aka ce domin duhun jahiliya ba duhu ne daya ba bayan duhun sarrai ga duhun bukakin al'adu ga duhun batan wato bata na shaytan in kana neman batan shaytan kuma kamar yadda muke fada ran nan akan sha'anin ka duba ga dan bori yanda yan bori shaydanu suke musu munin da suke akai to haka munan mummunan kamar to haka suke so su gansu a cikin mummunan hali da mummunan hanya da mummunan al'ada da mummunan komai babu wani alhali tare da shaydan to duk wannan dukkan suna cikin wanda yake cikin wato jahiliya wanda yake cikin bata to Allah madaukakin sarki ya bamu wannan ya buga mana wannan misalin a yace kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun to kamar haka ne ake kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa wato kamar yanda Allah madaukakin sarki wato ya batar da kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kawata ma waɗannan kafirai abinda suke akai har suna ganin kan cewar su ne ma suka fi cancantar shari'a saboda su naman da suke ci nama ne wanda Allah shine da kansa ya yanka shi su kuwa naman da musulmi suke ci nama ne wanda yake su ibadu su ne suka yanka shi suna ganin wannan abun wani abun wato shari'a ne suke akai su annahum sun taka wani abu na wato na hankali sun taka wani abu na tunani sun taka wani abu na daidai aka kawata musu wannan to kamar haka ne Allah madaukakin sarki yace ake kawata ma kafirai irin abin da suke kasance suna aikata ma wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kuma kamar yanda muka sanya a cikin makka manyan mujrimai suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace to kamar haka ne muka ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin kowace alqarya akabira mujrimiha manyan mujrimanta manyan masu laifinta liyamkuru fiha dan su rinka yin makirci a cikin ta makircin nan nasu shine wato mummu abinda ake nufi da almakru shine nufin kawo sharri da cuta ta hanya wanda take boyayya ba a zahiri ba. Wanda yazo zai abu gaba gadi ba za a kira shi makiri ba. Wanda zai boya da dabara da nuna kan cewa abin da yake yi amfani ne, abin da yake yi alheri ne, amma ko manufarsa shine sharri, wannan shine makirci, shine makiri. To Allah yace kamar yanda aka kamar yanda muka yi maka ya Rasulullah ga mutanen Makka, manyan su suke maka wannan makircin, haka muka sanya a kowace alkarya manya-manyan mujrimai a cikinta, liyamkuru fiha, suke yin makirci a cikinta, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, makircin nan da suke yayin da suke yin makirci ba sa yi ga kowa illa ga kansu, su suke wato cutar kansu suke cuta, wa ma yash'urun, amma yayin da suke makircin nan su ba sa jin haka, ba sa gane haka, sun wato sun bazama a cikin yin wannan. Akwai fassara biyu ta ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, fassara ta farko ita ce wadda muka ambata, a kowace alƙarya muka sanya manyan mujrimai a cikinta. Fassara ta biyu kuma shine ja'alna, aka bama ake bama wato ja'ala ake bata ma'anar sayyara, ay sayyarna fi kulli qaryatin mujrimiha akabir, a kowace kamar haka ne Allah yake cewa sai muka mayar da mujrimai na kowace alƙarya sune manya a cikinta. Wato a kowace alƙarya sai ka samu mujrimai mabarnata, sai ga sune manyan mutane. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fa damarnaha tadmira, idan muka yi nufin halakar da wata alƙarya sai mu sanya wato musra fiha, masu ni'ima a cikinta, sune manya waɗanda ake ganin su da girma a cikin al'umar wanda suke zaune cikin ni'ima, sai su fasikanci a ciki, sai kalmar Ubangiji ta azaba sai ta tabbata akan wannan alƙaryar, sai mu dammara ta, wato sai mu halakar da ita halakarwa. Wannan sunnar Allah ce, Allah yake bayyanawa cewa yawancin alƙarya kamar yanda yake ake samun mutanen kirki, to kuma ake ana samun mabarnata, mabarnatan nan kuma sai ga manya sune mabarnata, manyan al'umma, jagorori na al'umma sai ga sune kuma mabarnata. Saboda haka sai kaga sharri yayi girma, sharri shine ya tasiri a cikin al'umma, domin dama Allah madaukakin sarki haka yake sanya sharri da alheri suke yaki da juna. Idan alkhairi yayi rinjaye sai ga an samu alƙarya ta kirki, wanda ba a taba samun wannan alƙarya din ta zamanto ta kirki 100% ba, sai Madina zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin Khulafa'ur Rashidin, abinda mutanen Greekawa suka yi kokari su samu kenan, su samu wato al-Madinatul Fadila, wato birni wanda yake tsarfa, wato wanda yake birni wanda yake kyakkyawa na alkhairi, wanda ba kowa abinda ake a ciki ya dace da hankali, ya dace da hikima, saboda su suna ganin hikima ita ce za ta sanya mutum ya maganin hawa, ya maganin sarrai, su kansu sun yadda cewa sarrai shi yake kawo barna a cikin al'umma, to maganinta a amfani da hikima. To idan ya zama to kan cewa gwanaye masu hikima suke da mulki a cikin al'umma, sune suke rinjaye, to sai su zama to kan cewa sune za su kafa alƙarya al-Madinatul Fadila, haka suka so su zama to su mayar da Athena, Athens ta zama to haka. Ba samu wannan ba, ba cimma wannan burin ba, a rubuce take a cikin kwakwalansu da kuma cikin littafansu, amma a waƙi ba a samu ba, sai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda za a yi wannan al-Madinatul Fadila din, Madina wadda take tsarkakka shine a cikin Al-Qur'ani, kuma shi ya tabbata a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da aka samu wannan Madinar, aka samu Taba, aka canza mata suna, ita kanta ta zamanto aka musuluntar da ita, daga Yathrib, gari wanda yake ma'anarsa shine gari mai laifi, ta zamanto Taba, tsarkakken gari, kuma ya zamanto tsarkake, gari wanda yake Allah madaukakin sarki ya bayar da rinjayen alkhairi akan sharri, ya bayar da rinjayen shari'a akan bata, ya bayar da rinjayen mutanen kirki akan mutane mabarnata. Akwai mabarnata ba babu ba, bal mabarnatan ta ma hasu mabarnatan kauye, tunda Allah ta'ala ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq, daga cikin wanda suke kewaye da ku ya ku musulmi, daga cikin ƴan kauye akwai munafikai, haka zalika a cikin mutanen Madina, maradu ala an-nifaq, sun kangare a cikin munafinci, munafikai na sauran ƙauyuka munafikai ne waɗanda suke na yaku bayan munafikai, amma na Madina kangararrun ne. To haka zalika, shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato shari'a ta fi tasiri a ƙauye bisa a birni, domin ƴan birni yayin da za su kangare yayin da za su in munafincin za su yi kangararru ne, in fasikancin za su yi kangararru ne, in kafircin ne kangararru ne a cikin kafirci tsakanin ƴan ƙauye. To sunnar Allah ce wannan, kan cewa a kowace alƙarya Allah maɗaukakin sarki yana sanya manya-manyan mujirmai, manya-manyan masu asha ya zamanto su ne manya a cikin gari, su ne ƙusoshin birni. Ƙusoshin birni ɗin za ka samu matsiyata ne, haka sunnar Allah take. To yaya za ka yi? Wannan tasliya ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasancewa su ne manya a gari, wannan zai sanya su ya zamanto kan cewa sun samu abin da suke so. In kuma suka zamanto fa manyan nan, ba wai kawai za su tsaya, in fa suka zamanto su ne manya a gari, ba kawai za su tsaya yin suna mujirmancin bane, suna tsiyar, a'a, kuma liyamkuru fiha, suna yin makirci a cikin garin domin su ɓata sha'anin dukkan mutumin kirki, dukkan aikin kirki suna yaƙi da shi, dukkan aikin kirki suna yaƙi da shi. Su ne za su shirya yadda za a rusa addini, su ne za su shirya yadda za a ci mutuncin mutanen kirki, su ne za su shirya yadda za a yi batsa, su ne za su shirya yadda za a fito duk wata fitsara idan ta zo, to sai an je an gaya musu kan cewa to ga wani abu da muka kawo, sai a ba komai ku zo, ga inda za a yi ta, ga inda za a yi ta, su za su tsara yadda za a yi. To Allah ta'ala ya ce wa mayim kuruna illa bi anfusihim, wannan makircin da suke ba da wani suke yi ma, ba kansu suke yi ma, wama yash'urun, amma ba sa sani. Shi yasa kaga a cikin addu'o'in da aka koya mana muke yi, yayin da muke addu'a bakarara, mummunan addu'a akan masu mummunan kaidi, sai mu ce Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim, ka sanya shirin su da suke yi na fi makirci shiri ne na su rusa kansu. Yayin da suke kulle-kulle, suna ganin suna kulle-kulle don su yaƙi da addini, to a lokacin suna kulle-kulle ne don su rusa kansu, to ba mai iya wannan sai Allah. Sai ka ɗauka kan cewar wato ka bazama, ka yi amfani da ƙarfinka da dabaranka da kuɗinka da dukiyarka da ƙarfinka da ikonka, kana ganin domin ka yaƙi da Allah, domin ka yaƙi da gaskiya, domin ka yaƙi da alheri, amma a lokacin nan gina ma kanka ramin halaka kake. To sai Allah shine yake iya yin wannan. To wannan, a cikin wannan akwai tasiri ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi, domin ya nuna mata kan cewar wannan sunna ce ta Allah, kuma kada ya damu da wannan waɗanda duk suke mummunan makirci, makirci su kansu zai koma. Sannan mu ma kuma koyarwa ne a gare mu don mu san sunnar Allah jalla wa ala, kuma kada mu yi mamaki, kada mu ɗauka kan cewar haka addini zai tabbata ba tare da an sanya masa abubuwa wanda yake za su hana ruwansa gudu ba. Koyaushe a cikin al'umma, a cikin kaga nan ya ce fi kulli, a kowace alƙarya, abinda ake nufi alƙarya birni, rayuwar birni haka ta gada, za ka samu mutanen kirki yayin wani lokaci su zamanto suna da yawa, sai gari ya zamanto garin kirki, birni ya zamanto birnin kirki. Kamar kaga lokacin da aka fara shari'a, yanda aka rinka cewa yanda waɗansu gwamnoni suka rinka kuka cewa an rufe gidajen giya a Zamfara da Kano, saboda haka dukkan abin nan matan banza da dukkan barayi masu yaƙi da makami, masu sata da makami, sun koma jihohi irin na can inda ba a yin shari'a din, saboda haka laifi da sata da ijirami da abubuwa na barna ya ƙaru a can. Ya daga lokacin mu dai muna Madina, mun karanta a jarida da an ce an yi wannan, domin lokacin nan ana ƙoƙari ya zamanto kanta mutanen kirki su ne waɗanda za su zamanto al'akadir, su ne manya a cikin al'umma. To amma yawanci za ka samu a cikin al'umma manyan sai ka ga kan cewa mujirmai ne. To yayin da ya zamanto kan cewa manyan mujirmai ne, kuma ya zamanto kan cewar mutanen kirki ba su ne manyan ba, to Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya ibtila'i ne, ya jarabci mutanen kirki da waɗannan manyan. To amma ba za su dawwama a cikin Allah, ba zai ba su tamkini fi abinda suke so ba, saboda gashi nan Allah ta'ala yana cewa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, kuma yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi, mummunan makirci baya halakar da kowa sai ma abucinsa. Dan haka in zaka kulla abu, ka kulla alkhairi, in za a je ai kus 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 in za a je ai plan abu dare a shirya alheri idan kace zaka shirya sharri kana tsammanin shirya sharrin kake yi kana shirya halakar kanka ne kana shirya halakar kanka ne mu rinka tuna wannan aya wala yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun Allah madaukakin sarki ya karfafa mu da karfinsa Allah ya ba mu basira a cikin addinin mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين